Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. A Najeriya dai ba wani sabon abu bane rikici tsakanin manoma da makiyaya, yayin da kowannen su ke zargin dan uwansa da laifi a rikicin da ke afkuwa. Gwamnatoci da dama da suka shuɗe sun sha ɗaukan matakai domin kawo ƙarshen wannan rikici, amma har yanzu ana samu nan da can. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilinmu Nasira da Mail Hikaya ya tattauna mana da wani babban manomi kan hanyoyin da za a magance fitina ko rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya musamman a arewacin Najeriya.
Ina tare da Alhaji Isa Tafi da Mashin da Yeri Mamuri, babban manomi a Najeriya. Waɗanne dabaru ne za a bi wajen magance faɗannan da ake samu tsakanin Fulani da makiyaya, ko kuma in ce da wasu al'ummomi na arewa maso tsakiyar ƙasa?
Abin da yake faruwa, mutane biyu ne wa'inda suke ya kamata suna shuɗe ni shuɗe ka, amma saboda gangancin magabata manya da kuma wa'inda ya kamata su daidaita abubuwa suka bar abubuwa suka lalace har suka dawo suna faɗa, maimakon su haɗa kai. Manomi yana fidda kayan gonansa, bayan ya sami kayan gonansa akwai harawansa, akwai harawan wake, akwai ganyen shinkafa, akwai ganyen dawa, masara, bawon rogo da molasses na rake, da kuli-kuli na gidansa, da kuli-kuli na waken soya. Don Allah, idan an fidda kuɗi an maida wannan gudanar da kasuwanci na wasu kungiyoyin da suke zaune inda manoma suke, su saye kaf abinda manoma ya suka rage daga watan 9, 10, 11, 12 watan ɗaya, a samo injina na zamani da ɗakuna na zamani a niƙa su a ajiye, duk makiyayi ya zo ya zauna a gonakin nan da suka cire kayan gonan nan, ana ba shi iyakar abinda bukatan shanunsa yake so na harawan nan, yana kwance yana zuba musu kashin taki da fitsarin shanu, yana cin wannan ba wai a kyauta ba, kafin ya tashi za a ɗauki yawan shanu da ya kawo da abinda aka ba shi tsadansa, a sa shi ya sai da shanu 5 ko 6 ya biya, ya ƙare da gona na farko, gona na biyu kafin damina ga inda aka fara saboda ya yi kiwo, yana kiwo a wajen, ko ma in an yi rani da damina harawan nan ya ishe shi. In ba haka ba kuma a ci gaba a yi gidajen kiwon shanu inda ake kira fattening lot ko cattle bank, inda makiyayi zai zo da saniya 100 a auna su nauyinsu da darajarsu a baci receipt, da shi da 'ya'yansa su zama ma'aikatan gidan suna shayar da shanu, ana ɗaukar nonon ana sayarwa, ana ɗiban kashin shanun ana zuba masu gonakin da aka tara harawan nan. Bayan wata 6 saniya tana iya karuwa kilo 3 kowane rana in ta sami abinci zaunanne, ruwa zaunanne, wajen kwanciya mai lafiya. Idan saniyan nan ta zo kilo 300 bayan wata 6 ta karu da kilo 500 ta je kilo 800, wanda ya kamata ya sayar a lokacin kilo 300 nan kuɗinsa bai wuce 60,000 ba, da kai kuɗin 800 kuɗinsa ya tashi 180,000-170,000 naira 350 kowane kilo na nauyin saniya. A wannan wurin local government da aka zauna aka yi wannan girmar da shanun nan za su iya cajin kowane saniya aka sayar 2,000-3,000 sun sami kuɗin shiga. Mai kamfanin zai iya cajin mai saniya 40,000-50,000 kuɗin ba da abinci a wata 6, ba zai ƙibiya ba saboda ya ga ƙari direct a jikin saniyarsa. Don Allah, in an yi wannan an yi bafulatari saboda ya yawo ne? Duk Fulanin da aka yi wannan gidajen shanu suka zauna wuri ɗaya, za a musu rigakafi na 'ya'yansu, za a musu magani na 'ya'yansu, matansu za su je maternity in suna haihuwa, don Allah ba mu ci gaba a yadda duniya take so mu ci gaba ba
su da Alhaji Isa wannan ya nuna dole ne sai an shigar da dabarun zamani in ana so a kawo ƙarshen wannan matsala ta manoma da makiyaya
a yadda za a yi jama'a na karuwa kasa na zauni bai karuwa shanu suna karuwa saboda yawan magani da kuma bukatun da jama'a suke so kare darajar sani yana karuwa darajar da shekara lokacin da muke yara aka sai da shi 6000 yanzu wannan saniyan 140 ake sai da shi ya za a yi mutum daya ya sa dukiyar miliyan 50 a gabansa da shi da matarsa su tashi suna kaura ba dole barayi su tare shi su kwashe kayan ba amma an aje su inda saniya 100 suke ya zama zuriya wajen 60 zuwa 70 za su iya bada security wa shanun nan za su iya bada ma'aikatan da za su tafi makaranta su yi koyo saboda su gudanar da shanun nan za su iya ba su abinci kuma ga karuwa da za su yi wa local government da state government matashiya gare ka a Botswana wannan ita ce ake amfani da shi Tanganyika nan ake amfani da shi har Kamaru irin wannan hikima ake amfani da shi mu ne a Nigeria har yanzu ake danganta Bafulatani da mugunta kawai na hukuma ana jiran ya ci sabiyansa ya ci kara daya a gonan wani a sai da sabiya 20 a ce an biya ba yadda za mu sai mun canja al'adunmu ko ba ai Bafulatani don ya zama wahalalle ba daga halittar jikin sa ba ai don ya zama wahalalle ba shi yake da mata mafi kyau duk wani kabila a kasar nan yana so aure mata ke kawo Fulani zai je yawa amma sai a bar su haka ba za a canja hikiman da suke tafiya da rayuwarsu ba to dole ne mu Fulani mu canja kanmu
wato Alhaji Isa wasu fa suna cewa da gangan aka sare burtalin shanun nan aka yi gonaki inda watakila da za a dawo da su tunda Fulani sun saba ya wace a wacan nan da watakila da an magance wannan matsala
Allah sure lokacin da aka yi census na 1963 Nigeria bata wuce miliyan 60 ba census na 2003 Nigeria tana da miliyan 160 bukatun jama'a na karuwa yawan jama'a na karuwa ina za ka sami fili a barci baya karuwa a ce zai biya bukatar wanda yake so ya tashi na yaje zauna na duk duniya sun manta da tashi mu kadai muka ragu da wannan al'ada ya kamata mu manta yau dai saniya tana son abinci mai kyau wajen kwana mai kyau magani mai kyau
masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu da Allah ya sai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarin tattaunawar zuwa madadin Yajiman Muri Alhaji Isa Tafi da Makindi da wakilin Mahuja Nasira da Mel Hikaya sai kuma Julia da Spiration da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kuma